Sashen Hausa na Muryar Amurka ne ke magana a wannan karin akan mitoci 25, 31 da 49. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za iya kama muka tsaye a zangon FM na BOA Africa da ke mita 102.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da niya da dalol. Sai kuma tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na boahausa.com. Assalamu assalamu alaikum Sarfil Hashim Gumelli tare da Hadiza Kyari da masu sauraron abokan aiki muka sake dawowa a wannan shirin namu. Cikin shirin za ku ji cewa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kammala ziyarar yakin neman zabe a jihar Kano. Haka kuma za mu kawo muku rahoto kan tsarin yaki da cin hanci da rashawa na ɗan takarar babban jam'iyyar adawa ta Najeriya Atiku Abubakar, wanda kan batun nema za mu bude muku layin wayar mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Tambayar mu yau ta yau ita ce, ta wani hanyoyi kuke ganin za iya amfani domin kwato kudaden yan Najeriya da aka sace? Lambar da za ku kira ita ce 2025 2025. Sai kuma labaran wasanni daga Najeriya, amma kafin nan sai a gyara zama a sha labaran duniya.
Madubiyar ɗan adawar ƙasar Venezuela, Juan Guaido, na yin kira ga ƙasashen duniya da su goyi bayan ƙoƙarin da yake na juyar da gwamnatin shugaba Nicolas Maduro, wanda matsalolin siyasa suka ɗabaibaye, a kuma maida tsarin demokradiyya ƙasar da ke yankin nahiyar Amurka ta Kudu. Guaido, shugaban ɗan adawar da ke rinjaye a majalisar dokokin ƙasar, ya ayyada kansa a matsayin shugaban riƙon ƙwarya a makon da ya wuce, bayan da majalisar dokokin ƙasar ta ayyana cewa sake zaben Maduro da aka yi a watan Mayun shekaran da ya wuce ba a yi shi bisa ka'ida ba, yayin da wasu da yawa suka yi watsi da neman takara, wasu kuma aka hana su tsayawa takara. Amurka ta amince da Guaido a matsayin shugaban ƙasar mai riƙon ƙwarya. A wani ra'ayi da aka rubuta yau Alhamis a jaridar The New York Times, Guaido ya ce fiye da ƙasashe 50 ko dai suka yadda da shi a matsayin shugaban riƙon ƙwarya, ko kuma suka yadda da majalisar dokokin ƙasar a matsayin hukuma mafi ƙarfi a Venezuela, kuma ya yi kira ga babban sakataren majalisar ɗinkin duniya Antonio Guterres akan a taimakawa ƙasar da agajin jinƙai. Ya kuma ce ya fara nada jakadu da gano tare da maida da dukiyoyin ƙasar da aka ɓoye a ƙasashen waje. Yau Alhamis ne shugaban Amurka Donald Trump zai gana da mataimakin Firayim Ministan ƙasar China Liu He a fadar White House ranar ƙarshe da aka zagaya na biyu na tattaunawar da suka yi da warware matsalar cinikayya da ke faruwa tsakanin ƙasashen biyu masu ƙarfin tattalin arziki. Liu He, wakilin zaman ganawar cinikayya na China, ya gana da wakilin Amurka a ƙasashen jagorancin Robert Lighthizer a wani ofishi da ke kusa da fadar White House domin ci gaba da tattaunawa akan ƙorafin da Amurka ta dade tana yi da cewa China ta tilasta wa kamfanonin ƙasar cewa ta kwashe dabarun su zuwa kamfanonin China, kuma ta takaita damar shiga kasuwancin ƙasarta. Ana tunanin batun tuhumar da masu gabatar da ƙarar Amurka ke yi wa Meng Wanzhou, shugabar kamfanonin Huawei ranar Litinin, shi zai mamaye tattaunawar ta yau Alhamis. Ana dai zargin Meng da kamfanin Huawei da kuma wasu kamfanoni da ke da alaka da su da sabawa takunkumin da Amurka ta sanya akan Iran. Sun kuma yaudari bankuna da gwamnatin Amurka da ayyukansu. China ta ji zafin kama Meng a Vancouver da hukumomin ƙasar Canada suka yi a ranar 1 daga watan Disamba don miƙa shi ga Amurka. Labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a nan Washington DC. Yau Alhamis, sabon sarkin Malaysia ya ɗare kan kujerar mulki a lokacin bikin naɗinsa da aka yi a ƙasar da ke kudu maso gabashin nahiyar Asia. Sultan Abdullahi Sultan Ahmad Shah ya yi rantsuwar fara mulki a matsayin sarki na 16 na ƙasar yayin wani bikin naɗi da aka yi a fadar gwamnatin ƙasar da ke Kuala Lumpur, wanda aka yada a fadar talabijin a fadin ƙasar. Prime Minister Mahathir Mohamad na ɗaya daga cikin makarabin da suka halarci bikin naɗin. Sultan Abdullahi dan shekara 59 da haihuwa mai mulkin jihar Pahang ta tsakiya. Shi ya maye gurbin Sultan Muhammad na biyar a jihar Kelantan a arewa maso gabashin kasar wanda yayi murabas daga mukaminsa ba zato ba tsammani ranar shiga ga watan wannan shekara da wannan watan na wannan watan a wannan shekara bayan nadinsa. Saukarsa akan kujerar mulki ta zo ne a makonin baya da ya ja wani hutun jinya daga baya kuma sai ga radaradan cewa ya aure wata sarauniyar kyau ɗan Russia. Yin murabas ɗan Sultan Muhammad shine na farko a ƙasar da al'ummar ta musulmi tun bayan da ta samu ƴancin kai daga Burtaniya a shekarar ta 1957. A yau Alhamis shugaban Amurka Donald Trump da shugaban majalisar wakilan kasar Nancy Pelosi sun sake samun rashin jituwa akan bukatar Trump ta yin amfani da kuɗin masu biyan haraji don gina katangar iyakar kudancin kasar da Mexico. Trump ya rubuta a shafinsa na Twitter cewa za a gina katangar ko ta wace hanya, amma Pelosi shugaban majalisar wakilai da ƴan jam'iyyar Democrat ta shaidawa manemar labarai cewa ba za a samu wasu kuɗin tsaron iyaka ba da jam'iyyun biyu a majalisa ke shawarwari akan don a ci gaba da tafiyar da ayyukan gwamnati idan kuɗaɗen da aka fidda don ma'aikata suka ƙare ranar 15 ga wannan watan. Pelosi ta ce ta yadda za a sanya shingayen akan iyakar, amma Trump ya ce bai yadda ba. Trump ya ƙara da cewa idan babu katangar ba abin da zai yi aiki, inji shi a fadar White House.
Labaran duniya ku saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka anan Washington DC. Madalla dazu da murece ne shugaban Najeriya ya kammala ziyarar yakin neman zabe a Kano, sai dai shugaban bai yi wani sabon alkawari ba musamman ta fuskar lamarin da suka shafi farfaɗo da masana'antun Kano da harkokin kasuwanci, amma ya ce gwamnatinsa ta samu nasara wajen inganta harkokin tsaro wanda na ɗaya daga cikin abubuwan da ya alkawari a yakin neman zaben shekara ta 2015. Mahmud Ibrahim Kwari na ɗauke da ƙarin bayani.
Safe kuka jira ni don ku saurare mu, ina so in tuna muku alƙawarin da muka yi muku wancan zuwa na cewa da ikon Allah za mu yi aka ƙoƙarin mu kawo zama Allah jiya da wadata. Allah sama sama na da alheri, na gode.
Shugaba Muhammadu Buhari kenan lokacin da ya hau mambar lacca yayin ziyarar kamfe na zaben bana da zai gudana nan da makonni biyu masu zuwa. Gabanin bayyana a dandalin taron sai da shugaban ya buɗe wata gada da gwamnatin jihar Kano ta gina a dab da barkin sojoji na Bakabu a nan Kano, kana ya kai ziyarar neman tabarki fadar mai martaba sarkin Kano Malam Muhammadu Sanusi na biyu. Dubban ɗaruruwan mutane ne suka yi dafifi domin tarbar shugaban, sai dai a iya cewa taron na yau ya saba da wanda aka saba gani a lokutan baya, inda kanan kan tsaya cik har sai shugaba Buhari ya kammala ziyararsa. A wannan karan jama'a da dama musamman a sassa daban-daban na birnin Kano sun ci gaba da harkokinsu na yau da kullum.
Sunana Anas. Mala Anas, ga shugaban kasa an ce ya zo neman ƙuri'a a Kano yau, kuma ga ka anan.
To gaskiya in dai neman ƙuri'a a cini ta ma ba zai same ta ba, saboda kawai ba na ra'ayinsa, saboda an ba mu labarin yadda ya mulkinsa, duk da dai mu ba mu gani ba. Amma mun ga yadda ya mulkinsa an ce ba a ji daɗi ba, kuma gashi mun zo mun gani hakan take.
Sunana Ahmad Ibrahim. To gaskiya ni dai kasuwanci ya fiye mun wannan zuwan na shugaban ƙasa. To amma ina mai dai fatan alheri, Allah ya sauke shi lafiya ya koma lafiya.
Sunana Shamsu. Yanzu aka tafiya zan yi wajen shugaban ƙasa. Je in taya shugaban ƙasa kamfen da mutanenmu wanda nake tare da su yanzu haka.
Sunana Salim Sarari. Muna goyon bayan Buhari. Abin da yasa ba mu je wajen taron sa ba shine mu ba ma bin bayan gwamnan jihar Kano, bisa abubuwan da yake aikata wanda mu ba ra'ayin mu bane ba.
Kana magana da Aminu wanda aka fi sani da Kwankwalati. Ni wallahi ba na farin ciki da zuwan Bahari. Sabida mutum ne da mun bashi amana da gaskiya muka zo muka tarar kuma ba haka yake ba. Duk da muna mai uzuri ya fara tsufa.
Sunana Gambo. Akwai dalilin da yasa ne ban je ba amma kuma da kan na raga din ne masa fatan alheri.
Dura Saidu ga shugaba Bahari ya zo ana gangami kuma karana.
Wallahi dalili ba ko wani wallahi. Muna neman dai na abin caka.
Sunana Abdulkadir Kare Mutunci. Kuma na anan ba zai tabbatar maka da cewa ina son Bahari ko ba san sa ba. Tunda za ka tabbatar da ina son sa yanda za a dungula ƙuri'ar.
Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano a Nigeria.
To a gaida Malam Mahmud. Afuwa ga barayin biro kamar yadda an takarar jam'iyyar PDP Atiku Abubakar yayi kama da tsarin hukumar EFCC zamanin Farida Waziri. Nasiru Adamu Yalhikaya ya duba mana wannan batu.
Tsarin afuwa ga barayin biro da dan takarar babbar jam'iyyar Adawa PDP Atiku Abubakar yayi ta yin zai aiwatar in aka zabe shi na kama da tsarin daidaitawa da hukumar yaki da cin hanci zamanin Farida Waziri ta karfafa. Tsarin dai shine dawo da akasarin kuɗin da mai almundana ya kwasa zuwa Baitul Mali da hakan zai sa a rage doguwar shari'a a kotu. A ra'ayin Farida Waziri masu satar tamkar suna da tabin hankali ne na tara abun duniya da haka shari'a ma ba lalle ne ta yi nasara a kansu ba.
Domin abin yakan ba mamaki inda wani zai sata kudi ya je America ya siya gida. Eje London ya siya gida, eje Dubai ya siya gida, eje South Africa ya siya gida. Sai je ce investment shi ya ji dadi yana da investment. To yanzu kan samani wannan kan shi daidai ne kuwa ga yan wanshi ba su da ruwan sha. Shi yasa za a yi ta gwada su a gani don mai hankali ba zai taba irin haka ba.
APC dai ta dage cewa damke masu satar da hukunta su shine kawai mafita matukar ana son daura Najeriya kan turba. Ga abin da sakataren jam'iyyar mai malabu nake cewa
bada kalan kuɗi ya wuce karfin maganan mai shi yasa siyasa a ciki. Gashi nan zahiri ba wani wanda ya fita duk cikin bincike da ake ba wani wanda ya fita yace ƙarya ne sai dai yace ba shi kadai yace ba ya baiwa wani ya baiwa wani ya baiwa wani sunan nan da suke zayyanawa ba wanda ya cusa musu su zayyana su suke fada kayan su to me ƙarya a ciki me siyasan a ciki.
A tsofin NPDP ciki har da Atikun kansa na takalar gwamnatin da cewa in tana da wata hujja kansu cewa sun yi badakala to ta kama su mana. Ga abin da jagoran addu'a mumbarin campaign din PDP na 2015 Lami da Umar Cikaire ya taba cewa kan wannan lamarin
duk dan mu'abban da nayi duk bude addu'a da dai duk tabargazan da nayi daga mai kafirta inda mai riddar dari da mai meye da mai mitsi ne mini duk mu kamina bai kai 40 ne ko miliyan 5 ba yau a kama ni a dau beli na ko a ce in mai da kudi ayi watan dan wannan kudi irin mu yan siyasa na gani kace ni mu ba mu san an yi watan dan ba kai in ana jan Allah ya sa wannan karon wallahi zan ja wallahi isa
shugaba Buhari ne nanana ta cewa ba zai bari a ci amanar dukiyar al'umma ba da hakan karshe kan kare da cewa shi dai kansa Buhari ba wata shaida ta zarmiya tattare da shi amma ana iya samun hakan a mukarrabai. Nasiru Adamu Yalhikaya murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaishe Kamal Nasiru. To da ta waɗannan hanyoyi kuke ganin za a iya amfani domin kwato kuɗaɗen 'yan Najeriya da aka sace musamman kuɗaɗen da aka fitar da su waje. In an jima kaɗan za mu buɗe muku layin wayar mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Kafin nan a shakata da wannan waƙa.
Kabar kuka akuri ar karincin ka ka rike makamin ka ita za ta cece ka
talaka kabar kuka akuri ar karincin ka ka rike makamin ka ita za ta cece ka talaka kabar kuka akuri ar karincin ka ka rike makamin ka ita za ta cece ka
kazo yalwa dan kasar mu kai baiwa ko ina da kasuwa sai ake da sayarwa amma a yanzu kuwa sun mayar da mu gawa
talaka kabar kuka wai an kai tunka kai ga makamin ka ita ta cece ka
Kano da Sardauna premium arewa na ko in ce masoyi na gidan kasa yake kwana wai wayo ga yan baya sun fice a kan hanya sun biye wa zuciya roki na duniya
ka ka bar koka wai arka yancin ka kare ewa ka munka ita ta tace ka
kuri arka yancin ka karke maka munka kar a zo a rode ka don ka sai da yancin ka makiya suke gunka in ko ka ki kai hauka ka bar da damar ka
ka ka bar koka wai arka yancin ka kare ewa ka munka ita ta tace ka
talakawa ga
yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202 205 2655. Amma kada ku manta, sai ku saka alamar ƙari wato plus, sai a saka daya, sai a jiro lambar, wato alamar ƙari 1 202 205 2655.
To mun samu kiranmu na farko, wane ne akan layi kuma daga ina ake kira?
To kuna magana da Yusuf Abanga Jami Trader Ringin daga jihar Jigawa.
To Malam Yusuf daga jihar Jigawa, ka ji dai tambayar mu tayo wadannan hanyoyi kake ganin za a iya amfani domin kwato kudaden yan Najeriya da aka sace musamman wadanda aka fitar da su waje?
Eh to gaskiya yana da kyau dai ita gwamnati sai amfani da hanyoyin da ya kamata daga cewa ta karko waɗannan kuɗaɗe. To amma mu abin da yake bamu mamaki game da ainihin kuɗaɗe da gwamnati take cewa tana karkowa daga hannun waɗansu mutane da suka yi almundana, sai ka rasa ina kuɗin nan ake, in an karko su me ake wa talakawan Najeriya da su? To wannan shi ne mu yake bamu mamaki. Kamata ya ake gwamnati ta yi wani tsari wanda duk kuɗin da aka karko daga hannun irin waɗannan mutane a ce to a yi wani aiki gagarumi wanda kowanne ɗan Najeriya zai ga cewa wannan kuɗi ga abin da aka yi da shi, wallahi Allah hanya ce, wallahi Allah wani abu ne mai muhimmanci wanda ido zai nuna ko kafa ta ta.
To Malam Yusuf, mun gode ƙwarai gaske da wannan ra'ayi naka. Bari mu je ka sanar, wani ne akan layi?
Alhaji Hamisu Sani Makera.
To Alhaji Hamisu, me za ka ce kan wannan tambaya ta mu? Wadanne hanyoyi kake ganin za a iya amfani don kwato kudaden yan Najeriya da aka sace musamman aka fitar da su ko aka boye?
To ai kamar yanda shugaba EFCC ta da Farida Ziri ta ce, mutane suna daukar kudin kasa kamar suna daukar wani tsauni ko dutse, kamar kansa ya hauka. A sasanta da su ka dauki 10 ka ba da 4 ko 7 ka rike 3, tunda in aka ce ake shari'a da su ba tsoron Allah suke ba, kuma shari'a ba ida su za su.
To baka ganin haka ana karfafa mutane gwiwa cewa kusata ba abinda za a mu kawai raba za a yi da ku?
Idan aka bar su ba a yi ansowa, idan aka sasanta da su aka asa, ai yanzu an ashi kuɗaɗen ina suke, me aka yi da su, me muka san abin da aka yi da su, inda aka yi su?
To Malam, mun gode ƙwarai da gaske da wannan ra'ayi naka. Bari mu je Niger. Wani ne akan layi daga jihar Niger?
Sunana Ɗanlami Joja Kadara, jihar Niger, Nigeria.
To Malam Ɗanlami, muna sauraron ka.
A halin gaskiya, in aka duba maganar da Atiku ya yi, abin dubawa ne. Ya kamata wanda gwamnati duk abin da aka yi, ya kamata a yi sai nazari a kai. Kada mu rika yi son zuciya ko siyasa.
To kana ganin maganar da Atiku ya na cewar zai yafe wa yiwa wasu afuwa da in suka dada kudin, a maganar da kake magana kenan?
A jalayi, in aka aiki dukiyar kasa da suka fato, to wannan mutane yake su da kake su duka cikinsu daya. Din ne ban nan da aka riga sun yi an anshe, to me ya rage? Mulika sa son zuciya mu kiyaye shi. Kowa gwamnatin da in ta yi daidai a ce ta yi daidai, in ba ta yi kuskure a ce ta yi kuskure.
To Malam Alhaji, mun gode ƙwarai da gaske da wannan ra'ayi naka. Bari mu je mu bi, wani ne akan layi? To da alamu kamar layin da ya goce. To jama'a, za a iya ɗaukan waya domin a kira mu a bayyana mana ra'ayi. Lambar mu ita ce 202 205 2655. 2655 kada a manta a sa alamar tarawa wato plus da daya sannan a jero lambobin tambayar mu tayi ita ce waɗanne hanyoyi kuke ganin za a iya amfani da su domin kwato kudaden yan Najeriya da aka tace to gashi mun samu kira ina ji da kwanta gore ne wani ne akan layi
daga Funtuwa ne
daga Funtuwa to ya suna malamin daga Funtuwa
Ibrahim Nasiru Nasiha Funtuwa
to malam Ibrahim me zaka ce kan wannan batu da muke magana
eh gaskiya ne abin da nake ya dace kamar su wannan kudade da aka kwata a hannun su da mutane ana iya amfani da su irin abubuwan da ba mu da su a can
ba ma magana abin da za a yi da kudin ba so ake a karbo kudin tukunna ma kafin ma a zo ga wannan ta wani hanyoyi za a iya karbo kudin ma muke magana ai
eh to kamar da gwamnati take yi ana amfani ta hanyar bankuna da wasu bayanai na sirri in aka yi duwanda aka gano ya ebe kudi ya kai to a yi kokari su gwamnatocin kasashen a yi yarjejeniya da su wasu abubuwan da mu Najeriya ba mu da su ce an so su a kawo mana domin talaka ya amfana
to malam Ibrahim mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka to jama'a laikan mu a bude suke kada manta za a kiyan mu yanzu a bayyana mana ra'ayi mun samu kira daga Kaduna wani ne akan layi daga Kaduna
hello
yo muna sauraron ka sunan malamin
to sunana Sabo Kima daga Marabon Jos Kaduna Nigeria
to malam Sabo me zaka ce kan wannan wata hanyoyi za a yi amfani da su domin kwato kuɗin da aka sace
to hanyoyin da ya kamata a bi da su kamar yadda magabata suke faɗi a bi hanyoyi na diplomasiya wajen yin yarjejeniya da kasashen da aka kai wannan kuɗi aka aje idan an kai su kasar da take da takin zamani fiye da mu a an so mana takin zamani a kawo domin manoman mu su wadata idan an kai kasar da take da abubuwan da ba mu da su sai a yarjejeniya an so a kawo da yan kasa su wadata
to su waɗanda suka sace
ya kamata gwamnati ta kirkiro da hukuncin
malam Sabo
na'am
su waɗanda suka sace kuɗin taya za a yi me za a yi musu su dawo da kuɗin kuma su kawo kansu akwai wata dabara da za a iya
wata gwamnati ta rika musu hutuba da nuna musu cewar kamar yadda ita wannan mata ta faɗi yadda mu talakawa muke shan wahala su dubi Allah su dubi talakawa yan uwansu da suke kwashe kuɗi suna barin su cikin wahala
to malam Sabo mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka har yanzu dai muna Kaduna wani ne akan layi da Kaduna yawa barka da sunan malamin
malam Murtala ina kiran ku da dare daga sa Kaduna tarayyar Najeriya
malam Murtala ka ji dai batun da muke tauna akai to wani hanyoyi zaka iya ba mu
mun ji batu sharfili to ka san shi mutane fa san ka su kala kala ne musamman kala uku na farko akwai wanda dole sai an bi su da karfi da mazurai da hukunci ne tsanani za su dawo da ba za a karbo kuɗin nan wanda kuma suke son tayan da lalama suka zo suka zo ne cewa za su dawo da shi ta rufa musu asiri to gwamnati ta rufa musu asiri ta dawo da su sannan na uku kuma shine dole ne malamai su dinga gaya musu ne wa'azozi nasihohi gwamnati ta sa ana nasiha sosai fadin coci coci da masallaci cewa duk kuɗin da ka ɗiba ba naka ba na halal a je ma ka ƙirƙira shi cewa za ka tashi da gidan kiyama da wannan ido za ka kalli malikinka to wannan hanya kawai shine kowanne mutum ta hanyar da yake so a bi mai ce a je a karɓo kuma muna ƙara roƙon Allah kuma zai ƙara kare mana ku da wannan dusan kankaran nan na Amerika da a tashi lafiya
to malam Mutala mun gode kwarai da gaske to yanzu kuma bari mu je Niger wani ne akan layi daga Niger
Ibrahim mai wanke hula a garin mai gode Simba
to malam Ibrahim muna sauraron ka
to ni ra'ayina a yau game da ainihin wannan ilidan ku kawo mana na game da kuɗaɗen mu da aka kasan waje to gaskiya al'amari ne mai sarƙaƙi ya fara dama don saboda ainihin waɗanda za su yi jagorancin a karɓo waɗannan kuɗaɗen to su ke da wahala a munan Najeriya don saboda abin da ke faruwa shi Buhari zai iya jagoranci wanda yake misali ainihin jagorori waɗanda za su jagoranci a karɓo waɗannan kuɗaɗen duk mafi yawanci waɗanda za su jagorancin nan mafi yawancinsu ba masu gaskiya ba
to Malam Ibrahim wacce shawara za ka ba shi shugaba Buharin ga nemo wani kuɗaɗe su dawo kuma duk wanda ya ci zaɓe
dan Allah ya san masu gaskiya waɗanda za su tashi ne aiki tsakani da Allah a karɓo kuɗaɗen mu duk inda suke amma gurbi to tsakanin Allah abin zai wahala wa
to Malam Ibrahim mun gode kwarai da gaske bari mu garzaya Bauchi wane ne akan layi daga Bauchi
Abubakar Garba Bauchi
to Malam Abubakar muna sauraron ka
eh to abinda muke bukata game da wannan kuɗi in dai kuɗin ba zai samu dahuwa ba abinda ake bukata shi ne a yi negotiating da waɗanda kasashe da kuma aikin da mu muke bukata sai a zo mana a yi mana aikin madadin wannan kuɗin.
To mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka Malam Abubakar. Bari mu je Kebbi. Wane ne aka laida Kebbi?
Malam Sarfilu kana magana da Sayo.
Waya ta dan katse ban ji sunan ba.
Dan Asabe mai fata daga Yauri.
Malam Asabe muna sauraron ka.
To gaskiya ni na gamsu da wannan mataki da gwamnatin Buhari ta dauka. Idan mutum ya saki 10,000 a ji a kwato 10,000 nan a mai suwa Baitul Mali. Rashin adalci ne a ce sarawo ya saki akuya. Idan a ci akuya a kai shi bikin yari sannan a ce wai mutum ya saki biliyoyin kuɗi. Idan a ci kuɗi a masa abu a ban yarda da wannan ba. Wannan ba adalci ba ne. Idan mutum ya saki kuɗi a ansa kuɗin nan a ɗaure shi a kai shi gidan yari. Yana shi zai sa idan wani ya ga an kai babban mutum gidan yari. To zuwa gaba shi ma ba zai saki kuɗin Najeriya ba.
To dan Asabe mun gode kwarai da gaske da wannan kira da kai kuma daga kiranka muka kawo ƙarshen daga wayoyin mu a yau. Wanda suka samu damar kiran mu mun gode, waɗanda ba su samu dama ba kuma sai a ci gaba da godama za a sami mu da yardar Allah. Mun gode. To har yanzu dai ana sarrafa sashen Hausa na muryar Amurka ne a nan birnin Washington DC wanda a zagon muke cewa karfe 4 saura minti 4 gashir mu na
wasanni a takaice.
Najeriya ta zama zakara a lashe mafi yawan lambobi a gasar wasannin daukar nauyi na masu nakasa ta duniya da aka kammala a birnin Eko dake kudancin kasar. Kasar ta Najeriya ce ta lashe dukkan lambobin zinariya 20 na gasar wanda ya bayyanar da irin mamayar da ta yi a fagen wasan a duk duniya. Ko bayan wannan ma kasar ta lashe lambobin azurfa 15 da tagulla 7 wanda ya bada jumlar adadin lambobin ta 42 kenan a gasar. Kasashen Ivory Coast da Cameroon sun sami lashe lambobi 3-3 na tagulla yayin da ita ko kasar Ghana ta sami lambobin tagullan 2. Sauran kasashen da suka fafata a gasar sun hada da Guinea da Tanzania da kuma Mali. Hukumar kwallon kasar Ingila ta caji dan wasan kungiyar Crystal Palace Wilfred Zaha da laifin aikata ba daidai ba a wasan gasar Premier da kungiyar ta yi kunnin doki da Southampton da ci 1-1 a jiya Laraba. Cajin ya biyo ne bayan da dan wasan ya yi tafi da hannu sa'ad da alkalin wasa ya bashi jan katin kura a minti na 87 na wasan. Zaha dan kasar Ivory Coast shine ya fara bude raga tare da saka kwallo kafin daga bisani kuma kungiyar ta Southampton ta farke cin. An baiwa dan wasan nan da ranar 5 ga watan Fabrairu da ya amsa cajin da ake masa. Rahotanni na nuni da cewa dan wasan kungiyar Manchester United Paul Pogba ya sake karbe shugabancin yan wasan kungiyar a zaman captain yan makonni bayan da tsohon kocin kungiyar Jose Mourinho ya karbe mukamin daga hannunsa. Tauraron dan wasan ya ci gaba da haskawa tun zuwan sabon kocin kungiyar na rikon kwarya Ole Gunnar Solskjaer a watan da ya gabata. A can baya an yi ta hasashen cewa Pogba zai bar United a watan nan na Janairu da Mourinho ya ci gaba da kasancewa a kungiyar. A daidai sa'ar da ya rage yan sawoyi kalilan a rufe kasuwar kefanin yan wasa ta watan nan na Janairu a daren yau. Kungiyar Burnley ta Ingila ta sami sayan dan wasan Stoke City Peter Crouch. To sai dai ita ma kanta Stoke City din ta tabbatar da kammala sayan Sam Box daga kungiyar ta Burnley. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
To a gaida Murtala, kafin mu kai ga ƙarshen shirin ga Hadiza ta dawo mana da takardun labaran duniya.
Madaginiyar 'yan adawar ƙasar Venezuela Juan Guaido na yin kira ga ƙasashen duniya da su goyi bayan ƙoƙarin da yake na juyar da gwamnatin shugaban Nicolas Maduro wanda matsalolin siyasa suka dabaibaye a kuma maida tsarin demokradiyya ƙasar da ke yankin nahiyar Amurka ta Kudu. Guaido, shugaban 'yan adawar da ke da rinjaye a majalisar dokokin ƙasar, ya ayyana kansa a matsayin shugaban rikon kwarya a makon da ya wuce bayan da majalisar dokokin ƙasar ta ayyana cewa sake zaben Maduro da aka yi a watan Mayun shekaran da ya wuce ba a yi shi bisa ka'ida ba, yayin da wasu da yawa suka yi watsi da neman takara, wasu kuma aka hana su tsayawa takara.
To ma adalla a gayin sheki. To ma sauraro anan muka karshen shirin namu na yanzu sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku dosa abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Kana manta za a iya sauraron wannan shirye-shiryen namu da ma wanda suka wuce a shafin mu na biwayhouse.com. Yanzu a madadin Haji Zakari da tana gabatar da shirin da kuma Daniel Brown wanda ya hada shirin ya kuma bada umarni da ma injiniyan mu na yau Mr. Utka. Ni Sarfila Hashin Gumel nake cewa mu kwana lafiya. Assalamu alaikum.